sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 5 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
Wasu fashe-fashe sun faru a Kyiv, babban birnin Ukraine, a yau Lahadi, yayin da wani gwamnan yanki ya ce dakarun Ukraine na ci gaba da fafatawa da sojojin Rasha a birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda 8 da safiyar yau Lahadi, a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu. An kashe mutane uku, wasu 11 kuma sun jakkata a birnin Philadelphia da ke gabashin Amurka da yammacin jiya Asabar, yayin da wasu 'yan bandaga da yawa suka bude wuta akan jama'a akan wani babban titi da ke birnin.
Kanan labaran kenan. A babin rahotanni kuma za a ji cewa an kammala taron ECOWAS amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
This meeting will continue to focus.
Wannan taron zai ci gaba da maida hankali gurin rikicin siyasa a yankin Afirka ta Yamma tare da juye-juyen mulki tun shekarar 2020.
Gwamnatin jihar Sokoto kuma ta musanta zargin da wani ɗalibi ke mata na kin biya masa kuɗin makaranta wanda yake karatu a ƙasar Rasha.
Yaro in yatta can wani yaro in yatta hakikani ba karatu shi kai ba. Wasu lokuta ita kuma gwamnati babu dadda ta kace ga lahinta balle ta gyara. Kullun safiya daidai take. Ce sa da wuya kace ga inda lahinta kamaimai shike.
Wasu matasa kuma a jihar Taraba sun yi zanga-zangar lumana don dawo da tsarin mulkin karba-karba a jihar. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro ka iko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu fashe-fashe sun faru a Kyiv, babban birnin Ukraine, a yau Lahadi, yayin da wani gwamnan yanki ya ce dakarun Ukraine na ci gaba da fafatawa da sojojin Rasha a birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar. Ana gwamza fada akan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin Ukraine, a cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da wasu fashe-fashe suka tashi a babban birnin kasar da safiyar yau Lahadi. Jim kaɗan bayan da aka ji ƙararrawar gargaɗi ta hari ta sama a Kyiv da wasu garuruwa da dama, magajin gari Vitali Klitschko ya rubuta a kafar Telegram cewa fashe-fashe da yawa sun auku a gundumar Donetsk da Dnipro da ke birnin. Jami'an Ukraine sun ce hare-haren farko da aka kai tun ranar 28 ga watan Afrilu sun auna wuraren layin dogo a Kyiv, lokacin da wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya kashe wani mai hada shirye-shiryen gidan rediyon Free Europe Radio Liberty wanda Amurka ke daukan nauyinsa. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda 8 da safiyar yau Lahadi, a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu, yayin da kasar ke zafafa gwajin makami mai linzami a lokacin da ya kasance ɗaya daga cikin shekarun da Koriya ta Arewa ta fi harba makaman. Koriya ta Arewa ta harba makaman masu linzami ne tsakanin karfe 9:08 zuwa 9:43 na safe a gogon yankin, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Wannan shine karo na 18 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar, yayin da take nuna karfin ikonta, abinda jami'an Amurka da Koriya ta Kudu suka ce tayu nan ba da dadewa ba za ta hada da gwajin makaman nukiliya. Harba makaman masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na zuwa ne bayan da Amurka da Koriya ta Kudu suka gudanar da wani gagarumin atisayen soja a gabar tekun Japan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Taron shugabannin kasashen Afirka ta Yamma da aka gudanar a birnin Accra don shawo kan matsalin juyin mulki a yankin bai cimma matsaya ba akan matakin da ya kamata mambobi kasashe su dauka don ladabtar da sojoji da suka yi juyin mulki a kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Guinea. Wakilin Hamza Adam na dauki da ƙarin bayani daga birnin Kumasi.
Maga kujerar taron wato shugaban kasan Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayyana cewa wannan taron zai ci gaba da maida hankali gurin rikicin siyasa a yankin Afirka ta Yamma tare da juye-juyen mulki tun shekarar 2020.
This meeting will continue to focus on the political instability in our region with the resurgence of coup d'etat since August 2020.
Yace muna da kyakkyawan zaton za iya kawo ƙarshen matsalolin. Burinmu shine mu samar da hanyoyin maida kasashen da ke fama da juye-juyen mulki komawa ta farkin demokrasi. Diya wannan ya taimaka ma kasashen su iya magance matsalolin tsaro da dai saura kalubale da suke ci gaba da fuskanta.
This will allow them to deal better with the security and humanitarian challenges they're facing.
Bayan tafka muhawara a tsakanin su, shugabannin kasashen sun kasa cimma matsaya akan matakin da ya dace da a dauka akan kasar Mali wadda take gabatar da shirin mika mulki ga fularin hula da kuma kasa hudda da kungiyar G5 Sahel dake yaki da ta'addanci. Na tuntubi Malam Adib Sani mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana a inda yake cewa kungiyar ECOWAS fata nuna gaza iya aiki.
Sun fail to address fundamental issues. Muna da wasu damuwa da ke cut across West African sub-region duka. Batun matasan da basu da aiki, batun abuse of authority da power, because wasu shugaban kasani suna yi kaman su yan democrat ne, wato they are democratically elected amma ha halin da suke ciki bai gwada kaman su democrats bane. Suna abuse right kuma ba su iya su provide ma mutanen su fundamentals da ya kamata.
Sai dai kuwa takunkuman da anka kaka bawa kasashen na tasiri akan tattalin arzikin su da ma yankin Afirka ta Yamma, inji Imran Hashiru Dikeni, daya daga cikin masana tattalin arziki a kasar Ghana.
Kai da muke sarrafawa fi yawan lokaci bai isa mu kware. Ina daga cikin dalili da yasa muke shigowa kaya da kasashe waje, sai masu bukatun kayan na da yawa, sai ga abin da zai hakku shine a kara mu kayan farashi, zai kara increment in prices kenan. Wato in pricing ya karu, abin da ke kawo inflation kenan, isa zamu fuskanci inflation cikin wayannan kasashe. Sannan kuma gibi da su yi tsakanin talaka da mai kudi zai kara fadada, amma yanzu haka talaka ba zai samu equal si kamar yadda mai kudi zai si ba.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington kai tsaye. Sa'annan ana kuma iya sauraron sauran shirye-shirye da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya.
An kashe mutane uku, wasu 11 kuma sun jakkata a birnin Philadelphia da ke gabashin Amurka da yammacin jiya Asabar, yayin da 'yan bindiga da yawa suka bude wuta akan jama'a akan wani babban titi da ke birnin, a cewar 'yan sanda. Sifetan 'yan sanda DF Pace ya fadawa kafafen yada labaran yankin cewa maza biyu da mace daya aka kashe. Ya kara da cewa 'yan sanda da suka kai dauki a wurin sun ga mutane da yawa suna harbi a cikin jama'a. Ya kuma ce 'yan sanda sun harbi ɗaya daga cikin maharan, ko da yake ba a tabbatar ko harbin ya same shi ba. Kafofin yada labaran yankin sun ba da rahoton cewa babu wanda aka kama ya zuwa yanzu. Ranar 5 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa akan muhimmancin kula da muhalli, musamman a lokacin da ake fuskantar ɗumamar yanayi a ƙasashen duniya. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fuskantar matsalolin da ke shafar muhalli, abinda ƙwararru ke ƙara jan hankali da a kiyaye. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ana gudanar da bukukuwa da faɗakar da kan jama'a game da irin mahimmancin wannan rana, musamman ma abin da ya shafi muhalli. Ana da fuskantar matsaloli da dama da ke gurɓata muhalli, musamman ma wajen sare-saren itatuwa don samun abin kirki, yawaitar zubar da shara a magudanar ruwa da dai wasu batutuwa da ke gurɓata muhallin. Ana da wayar da kawunan jama'a game da mahimmancin muhalli don kaucewa zaizayar ƙasa da kwararowar hamada da ke gurɓata muhallin jama'a. Dr. Babagana Boso malami ne a jami'ar da ke jihar Yobe, kuma shi ne shugaban ƙungiyar ake kira Nigerian Environmental Society da ke jihohin Borno da Yobe ga kuma ƙarin haske da yayi game da matsalolin gurɓacewar muhalli
inda dan adam yake raye tunda yanzu ana aifafa jama'a suna yawa dole suna bukatar muhalli to muhalli kuma jama'a suna yawa dole gonaki da wayansu wajaje wanda da ba muhallin ɗan adam a ciki dole in jama'a suna yawa dole mutane su kan dan fita waje su sare itatuwa amma gona ne su share shi su yi gidaje to ta wannan hanyan ana sare itace ba gaira ba dalili wannan daya ita kadai tana kawo illa a muhalli wanda abin kiran shi deforestation den na biyu shine yawan abun hawa duk motocin da yanzu muke amfani ko kuma generally abun hawa hatta da generator da muke amfani da su yawanci suna amfani da abin da ake kiran shi fuel ko kuma fossil fuel to wannan abun kuma suna cire hayaki wannan hayakin shi kuma yana gurbata muhalli wannan sune abubuwan da ake so a tunatar da mutane a ga yadda za su yi su magance wannan muhalli
Alhaji Abubakar Suleiman shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da kuma fara game da wannan rana kamar haka
alif 1974 a USA aka fara wannan celebration din wannan ranar muhalli a kasan ranar muhalli din shi tsaftace muhalli da kake faɗa mai shi bayani shi kuma bayan muka wannan zamu dan shiga makarantu saboda kasan yara su ya kamata a fara koya musu tun a yanzu yadda za su dasa itatuwa da za su kula da muhalli da sauransu
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotannin mu. A Najeriya masana na ganin cewa sakaici da rikon sakai nan kashi da gwamnati ke yi wa bangaren ilimi shine ke sa ɗan kasar na fita kasashen waje neman ilimi abinda ke sa a wasu lokuta yake jefa su cikin halin kakajikayi a cikin kasashen da suka je. Wannan na zuwa ne a lokacin da aka samu cece-kuce tsakanin gwamnatin Sokoto da wani ɗalibi ɗan asalin jihar mai karatunsa a ƙasar Rasha. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Da yawa 'yan Najeriya ɗalibai ke tsallakawa zuwa ƙasashen ƙetare domin neman ilimi saboda wasu dalilai da watakila suka hana su neman ilimin a cikin gida Najeriya. Wasu iyayensu ne ke ɗaukar nauyin karatun nasu yayin da wasu kuwa gwamnatoci ne ke ɗaukar nauyinsu. To ko ta wace hanya dai ake ɗaukar nauyin ɗaliban? Masana na ganin sakacin gwamnati a hujjan kula da ilimi da daga cikin abubuwan da ke tilasta a fita waje neman sa duk da wahalar da ke ciki. Professor Bello Dodon Bada na Jami'ar Usmanu Danfodo da ke Sokoto na ganin cewa
irin sakaci wanda ita hukuma ka yi na rashin inganta makarantun nan cikin ƙasa da yawan yajin aiki da ke ta faruwa babu ruwan hukuma wurare su zan so rufe. To waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da 'yan Najeriya ke son su tafi waje. To da 'yan siyasa sun ka taho su ma sai suka maida aika yara karatu waje sana'a. Wani biyaran na karatu ba su ƙare ba gwamnatocin na Najeriya su yadda su wajen su fita batunsu.
Matsalolin da wasu lokuta ɗaliban da ke karatu waje ke samu musamman waɗanda gwamnatoci ke ɗaukar nauyinsu ba su rasa nasaba da wata tankiya da taɓulla tsakanin gwamnatin jihar Sokoto da wani ɗalibi ɗan asalin Sokoto mai suna Yahaya Usman Gadabo wanda ke karatu a ƙasar Rasha. Ɗalibin da ya yi ƙorafe-ƙorafe waɗanda wasu jaridu suka wallafa inda yake zargin gwamnatin Sokoto da ƙin biyan sa kuɗin karatu da ma zaman sa a ƙasar ta Rasha, abinda ya jefa rayuwarsa cikin ƙunci har ya faɗa hannun jami'an kula da shige da fishen baƙi na ƙasar, kuma ko wani lokaci ana iya turo ƙiyarsa zuwa Najeriya. A nata haujin gwamnatin Sokoto ta ce maganar da ɗalibin ya yi ba gaskiya ba ne saboda tun shekara ta 2014 ta soma ɗaukar nauyin karatunsa a ƙasar Sudan da alwashin za a ɗauki nauyin karatunsa har tsawon shekara biyar. Bayan shekara ɗaya ya koma ƙasar Rasha kuma an ci gaba da ɗaukar nauyin karatun nasa har ƙarewar wa'adin shekaru biyar. Ya nemi ƙarin wa'adin shekara ɗaya aka ƙara masa, ya sake neman shekara ɗaya aka sake ƙara masa. Shugaban hukumar bada tallafin karatu wanda ya ajiye aiki kwanan nan Hassan Muhammad Raba wanda ya maganta da yawun gwamnati ya ce bincikensu ya gano cewa kuɗaɗen da gwamnatin Sokoto ke tura wa yaron har ya sai mota yana taksi kuma ya auri mata 'yar ƙasar Rasha.
To waɗannan matsalolin duk in ka tattaro su za ka fahimci cewa yaron akwai wasu abubuwa gare shi waɗanda ya saba ma abubuwan da muka kula da su na sauran ɗalibai waɗanda sun kai fiye da 300 waɗanda muke da su cikin faɗin duniya. Amma dai ala kulli halin mu a matsayinmu na uwaye ko hannunka ya rube bayan da za a aika hisge shi kayar duk yanda zamu yi mu taimake shi muna nan muna kan yi amma dai a san da cewa abubuwan da ke yawo cikin social media ba gaskiya bane
na yi kokarin ji daga bakin ɗalibin ta hanyar kiran layin sa sai dai abin ya ci tura akan haka ne na tambayi Professor Bello Daudun Bada ko me ke kawo irin wannan tankiyar
watan ka san da tukura da bako duk umbutawa ne yaro in ya tafi can wani yaro in ya tafi hakika ne ba karatu shi kai ba wasu lokuta ita kuma gwamnati babu radda ta kace ga laihinta balle ta gyara kullun safiya daidai take ce sada wuya kace ga inda laihin ta kamaimai shi ke
wani abu da ke daukar hankalin jama'a shine duk da fushi da gwamnati ta yi akan yaron ya bata mata suna ta amince ta biya masa kudin da suka rage na karatunsa kuma tuni da ta sauya wurin aiki ga director da ke kula da lamuran dalibai masu karatu kasashen waje na hukumar bayar da tallafin karatu ta gwamnatin jihar Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yawa tarayyar Najeriya gamayyan kungiyoyin matasa a jihar Taraba sun yi zanga-zangar lumana tare da yin tattaki zuwa babban ofishin jam'iyyar PDP da ke Abuja babban birnin kasar da nufin dawo da martabar mulkin karba-karba a jihar. Muhammad Salisu Garba na dauki da karin bayani a cikin wannan rahoto da aika mana.
Shugaban kungiyar matasan yankin karamar hukumar Takum shine dai wanda ya jagoranci wannan zanga-zangar mai suna Anderson Amos wanda ya yi mana karin bayani a yanda ne masa tambaya kan cewar ko menene makasudin yin wannan zanga-zanga tasu
kai mu kukan mu shine inda za a bar AI adalci a ba ma dan nodan zo za mu supportin nashi mu ma kamar yanda aka supportin namu a saudan zo da zai zama mata damuwa ba amma an yi a saki ce dole a yi wannan karfi da yaji agabe ni ba an ya samu mun gani rashin adalci muka ce bai zai kyau ba dole ne kawai mu je mu ba da protest namu mu table issues namu mu ga yadda za a tallafa mana
tsohon member mai wakiltar balita daya a majalisar dokoki na jihar Taraban wato honorable Kaigama Kennedy Yuguda shi kuwa cewa yi
rashin bin wannan tsari tauye demokradiya ne kuma mayar da hannu agogo baya ne ga duk wanda yake masoyin demokradiya musamman a jihar Taraba to aka waye cewa yau ana shekara ta 7 na mulkin mu bangaren gefen Taraba ta yamma mulkin maimakon ta dawo shiyar arewacin Taraba an rike ta ta zauna a wannan yanki Taraba wato Southern Taraba haka cin zarafi ne ga sauran yankuna na jihar Taraba
Barisa Aliyu Yuguda wanda kuwa wani matashi ne wanda ke fafutukan ya ga an dora jihar Taraba kan tubalin daidai domin a cewar sa su al'umman jihar Taraba suna buƙatar natsuwa da kuma daidaiton hankali sai dan a daidaita lamuran da ke shirin rincabewa a jihar musamman akan kuduri na mulkin karba-karba
Alado Nyame shekaru 10 ya kwashe yana yin mulki bayan shi dan baba shekaru 8 ya kwashe yake yin mulki kudancin Taraba haka suka hakura suka jira nau'in nan tsawon shekaru ko kara ba wanda ya daga kuma a yanzu din ma idan aka hakura yadda aka faro din nan haka za a ci gaba akwan a tashi mulkin dole ne zai bar kudancin Taraba ya sake komowa ko tsakiya ko kuma arewaci
hakan ta sanya na tuntubi Dr. Madi Abba wanda ke zama malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola wanda yace lalle mulkin karba-karba dai baya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya amma ana yin sa domin daidaito
to dama wannan tsarin gaskiya tunda bata cikin tsarin mulkin Najeriya yana da wahala a samu ya daure zaka iya gani ko yanzu da muke maganar nan ita PDP yanzu ta wargaje ita wannan tsarin yarjejeniya bata yi ba to don haka jiya Taraba da wannan zai iya kawo musu matsala kaga duk wanda yake cikin wannan yarjejeniya a wancan lokacin in yanzu ya kamata mulki ta koma wurin su ne in ba su iya sun samu ba za su iya fice daga wannan jam'iyyar su koma wata jam'iyyar su har kuma in suna da political strength wato yawan mutane ficewarsu zai iya kawo tasiri
Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Muhammad Salisu Garba kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Ya da alkhairi karbi ya da zamba Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. To a yayin da lokacin babban zaben shugabanci na shekarar 2023 a Najeriya ke daɗa matsowa kusa, wani abu da ya ɗau hankali shine yadda manyan jam'iyyu a ƙasar suka sanya makudan kuɗaɗe wajen siyan takardar tsayawa takara na matsayi mafi girma na shugabanci a ƙasar. Masu neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar sun sayi fom ɗin tsayawa takarar shugabancin ƙasa akan kuɗi naira miliyan 40, yayin da jam'iyya mai mulki ta karɓi miliyan 100 daga kowane ɗan takara. Wannan lamari dai ya sanya matasa da dama, musamman masu basira da ilimi, tare da mabiya masu yawa a kafafen sada zumunta ta yanar gizo, tunanin anya za su taɓa samun damar cika burinsu na neman matsayi mafi girma a fagen shugabanci a Najeriya, ganin yadda a yanzu ake ba kuɗi fifiko maimakon cancanta. Kazalika, rashin samun goyon baya ko tallafi daga iyayen gida na siyasa na taka rawa ga wannan batu. Muhammad Isa Sada wani matashi ne da shirin ya zanta da shi.
Yanzu siyasar ta zama in baka da kuɗi ba za ka ma iya tunkaranta ba, kuma idan matashin ya fito yanzu mafi yawanci ma ba inda matashi ke samun matsala wurin ƴan uwanshi matasa, saboda yakan zama abin dariya cikin matasa. Sai a ce wai kai ya za ka fito ma siyasa baka da kuɗi, baka da wanda ya tsaya maka. Idan ko ka fito ka jajirce, ka nima mutane, ka zauna da mutane lafiya, ban ga abin da zaka nima ka rasa ba. Ni kin gane ne kamar yanda yanzu nake da ra'ayin siyasa, akwai su target da nake yi tun ina yaro, nake da target din wannan abin a rayuwa na. To amma in lokacin yayi zan bayyana kaina, kuma in na fito ina tabbacin zan samu abin da nake nima a matsayina na matashi, saboda na tabbata tunda Allah ya yi ni matashi, to ban tunani akwai abin da zan tinkara ni ma rasa ba.
Kamar su ma ba sa samun goyen bayan sauran ƴan uwansu matasa.
Abin da na gaya miki na a baya, yanzu nan dan uwa na matashi zai fito, amma zai zama abin dariya a wurina wannan zamanin fa. Matashi in ya fito maimakon ka goya mishi baya, sai ka koma kana ganin kamar ma wannan yana wahalshe da kanshi ne. Abin da matasa yanzu suke yi kenan. Kuma matasa yanzu mafi yawanci abin da ke damun mu rashin neman na kai, yana ƙara bada gudunmuwa wurin rashin zuciyanka ma ta taso, kaga kawai ba za ka ma iya yin tunani mai kyau. Daga lokacin da zuciya ka zama kana da talakan zuciya, to ba za ka yi hasala komai ba. Tabbas matasan mu akwai damammaki da yawa na rayuwa, musamman ta fagen siyasa. Yanzu in kika lura kaman kasashen da suka ci gaba, kika duba France, shugaban kasan su matashi ne. In kika duba North Korea, shugaban kasan su matashi ne. To amma ya bambanta da mu nan Najeriya, kana ma jin tsoro, musamman ma yanzu da zaki ga manyan, yanzu manyan da su in suka kai wani munzali na girma, yanzu ma ba abun da ake a kasan nan irin ka ga ana neman ma don kofar da matashin. Ta yaya za a ce yanzu ka fito fagen siyasa a matsayin matashi, inda zaki tabbatar da manyan nan ma ba su ma shirye ba mu dama ba a siyasa? An ce fudin form naira miliyan 100, ni matashi ina na ga wannan kuɗi?
Haka dai. To shin ta yaya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta damar a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati, ganin cewa su ne manyan gobe? Ga dai abin da Malam Aminu Tahir Kogo, mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Najeriya, ya bayyana.
Allah ya kawo wani zamani da kawo sauƙin rayuwa. Yanzu kin ga kamar harkan nan ta online, wanda matasa su ne kace-kace a ciki. A cikin waɗanda suke wannan harka, zai yi wuya ki samu ɗaya daga yan shekara 40 ya yi sama ba su shige halakashi biyar ba. Bishiyorin daga yan shekara 35 ne ko daga 18 ne ko zuwa 30 ko 35 su ne wanda suke cikin wannan harka. To yanda za su yi amfani da shi kuma mai kyau shi ne, dole ne matashi da ya san wannan harkan, in yana so ya yi, kafin ya ɗora kalma ɗaya, to dole ya kamata ya samu dattawa da suke kusa da shi, ya gaya musu manufarsu ga abin da nake so in yi. Idan suka ji, za su yi ba shawara da zai kuma ɗora shi, kuma sai ki ga haka ya amfani matasa. Domin kin ga shekara ta 2023 na zuwa zaɓe, to a yanzu ma shekara 2023 bai zo ba, amma in kin ga duk wani ta da ƙayan baya da wani abun nan da ake yi a kafafen yaɗa zumunci ɗin, za ki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa. To dama sa'insa Bahaushe ya ce kin jayayya kin sankuwa, idan aka ja dole zai tsinke. To saboda haka dole ne su yi amfani da kalamansu wajen aika saƙo waɗanda suke su goyon baya. Ta yadda za su yi amfani da shi shine, idan suka tashi aika, to kar ba su sa wani kalman ɓatanci, tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai haɗa mutum, ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanya ta mutum. To a yi amfani da kalamai masu sauƙi, wanda kuma ba zai kajawo ɓatanci ba, wanda ballantana har kuma ya kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba. Sannan kuma shi ilimi a ƙwaƙwalwa yake, kuma wanda Allah ne yake ba da zarce matasa yawanci masu irin wannan abubuwa zake ga ai a cikin kwada cikin abokan su ne ma zake ga sun zarce sa'a wajen jura ne to da Allah su yi amfani da wannan dama kuma suna fadakar da ƴan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi
to wasu suna ganin cewa fa rashin goyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen ci gaba na ƙasa
ai kin san dalili ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne duk mai zuciya ko ba ke ganewa da kuma haɗin kai in suka yi zuciya kuma akwai zabin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka bada kuɗi babu inda aka ce
a bada kuɗi amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya fi ba shi da ko naira babu mai zaben sa
su matasan shine mun ke ga miki maganin matasan kenan ai tunda su ba za su zabi matashi dan uwansu ba wai dan bayi da shi sai ta zama a cikin yanayin da suke ciki in kowa za su yi alam na sharama kansu su yarda kwallon mangoro su huta da kwana su zabi matashi dan uwansu to su yi zero in mind din su su ce result tun kawai dan matashi yana da kuɗi da bayi da kuɗi kawai shi zamu zaba kin gane idan suka yi haka wallahi da tijin nan mu duk zamu yi baya mu mu yi bayan su
to daga ƙarshe ta yaya waɗannan kafafan sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya akan bakansu dan adama
ta to kisan shafunan sada zumunta suna da yawa yanzu akwai wani abin da matashin shi zai fada wa matasa ƴan uwansa akwai kuma shafunan sada zumunta na dillancin labarai waɗanda su za su yi za su yi amfani da su ko don su fadakar da matasan domin wani abun ba za su sani ba in ba an fadakar da su ba wanda ya gani ko sai ya yi shari ya fadakar da ƴan uwansa to kin ga idan aka samu ana yin haka shafukan sada zumunta masu zaman kansu din nan kuma na dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudumawa wajen fadakar da matasa matasa kuma suna karantawa suna sha'irin suna amfana a abin da suka karanta sai ke ga matashi ya kwaci kansa a hanyar dattawa ƴan siyasa din
madalla to wasu sauraro a nan shirin matasa a duniyar gizo zai ja barki Allah bar shi a shiri na gaba sai mu daura a hirar da nayi da Hajiya Mariya Ibrahim Baba wata ƴar gwagwarmaya a Najeriya akan yanda su ma mata za su fito su bayyana baiwar da Allah ya ba su don a dama da su a fage shugabanci na ƙasa yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ka sake haduwa a shirin gaba assalamu
to a gaida Shamsiyya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email sako mana farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace jami'in siyasar kasar mu Najeriya ku gama yin duk yadda kuke so a zabukan fidda gwani mu kuma mu yi muku yadda muke so a zaben gama gari domin ba zai yiwu a ce ku tuka tuwonku yadda kuka ga dama ba kuma ku ce za ku sa mu ci dole sai dai ku ci kayanku sako na gaba na cewa fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa yau ma kamar kullum muna so ku ba mu dama mu kira ga gwamnatocin Zamfara Katsina Kaduna Niger da kuma Sokoto haɗe da gwamnatin tarayya cewa su yi wa Allah da annabinsa su samar wa waɗannan jihohin mafita daga mahara 'yan ta'adda da suka hana su bacci da ido biyu daga ƙarshe muna fatan kiranmu ya isa kunnuwan wanda ya sa hannu kai domin su daga kawu mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karufin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya ce salam VOA Hausa hakika shirin taron tsaida dan takarar shugaban kasa da jam'iyyar APC ke shirin yi Allah ya sa a yi lafiya kuma a kammala lafiya daga bisani muke addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari to da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labarai amma wannan karin a takaice
Wasu fashe-fashe sun faru a Kyiv babban birnin Ukraine a yau Lahadi, yayin da wani gwamnan yanki ya ce dakarun Ukraine na ci gaba da fafatawa da sojojin Rasha a birnin Severodonetsk da ke gabashin kasar. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda 8 da safiyar yau Lahadi a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu, yayin da kasar ke zafafa gwajin makami mai linzami a lokacin da ya kasance ɗaya daga cikin shekarun da Koriya ta Arewa ta fi harba makaman. Koriya ta Arewa ta harba makaman masu linzami ne tsakanin karfe 9:08 zuwa 9:43 na safe a gogon yankin a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Wannan shine karo na 18 da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami a wannan shekarar yayin da take nuna karfin ikonta. Abinda jami'an Amurka da Koriya ta Kudu suka ce ta yiwu nan ba da dadewa ba za ta hada da gwajin makaman nukiliya. Harba makaman masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na zuwa ne bayan da Amurka da Koriya ta Kudu suka gudanar da wani gagarumin atisayen soja a gabar tekun Japan.
To masu raro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da asuba idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada mana shirin da ma injiniya mu na wannan lokacin Mr. Santos. Baba ya ku makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya. Assalamu alaikum.